sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Lahadi, 10 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba makanan labarai.
Wani dan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar. Yayi marabas kuma an sanar da karan kaman masu tarzoma a jiya Asabar. A zaman wani bangaren binciken da ake yi akan harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na da'a. A yau Lahadi, hukumomi sun ce sun gano wurin da na'urar nadar bayanan sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya fada a jiya Asabar, wanda ta yiwu ke da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke dauke da mutum 62 a cikinsa.
Tukanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, a yayin da ake shirye-shiryen bikin matsar da sabon zababben shugaban kasar Amurka Joe Biden a ranar 20 ga watan nan na Janairu, ɗan siyasa a jamhuriyar Niger sun fara bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan farmakin da wasu magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka kai wa zauren majalisar wakilai a shekaran jiya. Har ila yau a jamhuriyar Niger ya zuwa ranar jiya Asabar babban asibitin Galmi da ke cikin jihar Taho. Ta yi rajistar mutane 100 da suka kamu da cutar corona ciki har da malaman asibiti. Bayan haka kuma za ku ji cewa a wani gari da ake kira Kanya Babba a jihar Jigawa an sanya dokar kayyade kayan lefe da kuma kayan gara. Madina Shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a yanar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani dan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar. Yayi marabas kuma an sanar da karan kaman masu tarzoma a jiya Asabar. A zaman wani bangaren binciken da ake yi akan harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Derek Evans, dan majalisar wakilai a jihar West Virginia daga jam'iyyar Republican, ya sanar da yin marabas din ne a jiya Asabar a wata wasiƙa da ya tura wa gwamnan jihar West Virginia, Jim Justice. Ana tuhumar Evans ne akan shiga wuraren da sai da izini ake shiga a ginin majalisar da kuma saba doka da oda. Idan aka same shi da laifi, zai fuskanci hukuncin daurin shekara 1.5 a gidan yarin gwamnatin tarayya. Evans ya yaɗa bidiyon kansa a shafin Facebook a lokacin da ya afka cikin ginin tare da wasu masu tarzoma. Akwai lokacin da aka ji yana cewa mun shiga ciki. A wani bidiyon da ya sanya a Facebook kafin lokacin kuma wanda daga baya aka cire, Evans ya yi gargaɗin cewa masu tarzomar za su shiga ginin majalisar. A cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai, Evans yana so ya bada haƙuri. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na da'a. Zaɓi ne na duba abu mai kyau ko mara kyau saboda da lafiyarka kake wasa da rayuwarka da kuma rayuwar wasu. Abinda Papa Roma ya faɗa kenan a wata hira da gidan talabijin din Italiya na Channel 5. A wannan makon birnin Vatican ke shirin fara yin rigakafin kuma Papa Roma Francis ya ce ya riga ya shirya zuwa ya karɓi rigakafin. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins da ke Amurka ta faɗa a safiyar yau Lahadi cewa mutane miliyan 89.6 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 22, daga nan sai Indiya da ke bi mata da sama da mutum miliyan 10, sai kuma ƙasar Brazil mai mutum miliyan 8 da suka kamu da cutar. A yau Lahadi, hukumomi sun ce sun gano wurin da na'urar nadar bayanan sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman kasar Indonesia ya fadi a jiya Asabar da ta yiwu ke da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke dauke da mutum 62 a cikinsa. mun gano inda na'urorin da ake kira black boxes suke a cikin ruwan da jirgin ya fada, a cewar shugaban hukumar kiyaye harkokin safari na kasar Indonesia. Kwararru masu iyo a karkashin ruwa na neman su, kuma muna fata ba zai dade ba za su fito da su. A yau Lahadi, kwararrun masu iyo suka fito da sassan jikin mutane, tarkacen jirgin da kuma tafafi a cikin ruwan da ke kusa da Jakarta, babban birnin kasar.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger, a yayin da ake shirye-shiryen bikin rantsar da sabon zababben shugaban kasar Amurka Joe Biden a ranar 20 ga watan nan na Janairu, ɗan siyasa a jamhuriyar Niger sun fara bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan farmakin da wasu magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka kai wa zauren majalisar wakilai a shekaran jiya. A wata hira da wakilin sashen Hausa Salamu Muna Barma da wani ɗan siyasa Alhaji Asomana Muhammadu, ya nuna rashin jin daɗinsa game da faruwar wannan al'amari da ya ce bai dace da ƙasar ta Amurka ba.
Abin kunya ne a ce shugaban ƙasar Amurka an kada shi a zaɓe na shugaban ƙasa wanda kowa ya shaida a cikin Amurka har da mutanen jam'iyyar shi, kuma har yanzu yana abori yana sa mutanen shi magoya bayan shi su zo su karkashe dukiyar ƙasa su kai ma ɗakin shawara na 'yan majalisu hari matsayinan ɗan siyasa a nan Niger. Ganin ni kai ma yau Niger tana gaba Amerika wajen suka demokuraɗiyya. Ina san Amerikawa irin wa'annan mutane su yi su ci tunani kakin su ɗauki ransu. Ƙasar Amerika ƙasa ce wadda ake koyi da ita ta suka demokuraɗiyya.
A ganinka menene ya kawo faruwar wannan al'amari?
To abin da ya kawo faruwar wannan al'amari san kai ne kadai, saboda ƙasar Amerika ƙasa ce wadda ta hada kowa da kowa, kowane jinsi. Saboda haka ina yi ma Amerika fatan alheri ga wannan sabon shugaban ƙasa da suka samu su maido daraja Amerika a idanun duniya.
Wata hanya ce kake ganin shi sabon zababben shugaban kasar ta Amurka zai bi domin maido da daraja da kimar ita kasar a idon duniya?
Ko magana wadda yi shekaran jiya radda aka kai ma wannan 'yan majalisa hari wanda ya kamata su sa hannu bisa rantsar da shi, wannan magana tashi ita kadai tana sawa Amerikawa hankalin su ya kwanta. Tunda magana da yi wanda zai barin gado shi da kai ne ta maido shi bisa ga hanya inda ya yi kira ga magoya bayan shi da su koma gida. Wannan abu na harkoki na. Abu na biyu, na ji daɗi ga wannan manyan kafofin watsa labaru Twitter da suka sa shugaban ƙasar Amerika da zai barin gado bisa abin da Saruk San Lisnoir ba shi iya yin wata magana a Twitter kin shi. Na ji daɗin haka. Suna gwada 'yan ƙasar Amerika ne kuma mutane wanda ka san demokuraɗiyya, suna san demokuraɗiyya ta ci gaba a ƙasar Amerika.
To madalla, a gaida Sallah Mummuna Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da ƙarashin labaran duniya.
Wani harin bom da ya faru da safiyar yau Lahadi a babban birnin Kabul ya yi sanadiyar kisan wani mai magana da yawun gwamnatin kasar da wasu abokan aikinsa biyu. Jami'ai sun ce wata nakiya mai magana ɗisi ce ta auna motar da ke ɗauke da Ziya Wadan, mai magana da yawun dakarun National Protection Force a ma'aikatar cikin gidan kasar. Harin kuma ya jakata mutum ɗaya a cewar wata sanarwa. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da aikin na ta'addanci, ya kuma ba hukumomin da suka dace umarnin kama waɗanda ke da hannu a harin, a cewar ofishinsa. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin bom ɗin, amma Ghani na ɗora laifin kitsa harin a kan mayakan Taliban. Wani shahararren ɗan jaridar ƙasar Zimbabwe, Hopewell Chin'ono, ya bayyana a gaban kotu a jiya Asabar bayan da 'yan sanda suka kama shi bisa zargin yaɗa ƙarya. Ƙungiyoyi masu sa ido a kan ayyukan 'yan jarida na fargaban kaman Chin'ono, wanda shi ne na uku cikin wata shida, ka iya zama wani bangaren kokarin da gwamnatin shugaba Emmerson Mnangagwa ke yi na murƙushe 'yancin bayyana ra'ayi ta shafukan sada zumunta. Chin'ono ya zauna kusan tsawon sa'o'i hudu yayin da masu gabatar da ƙara ke neman kayan kariyar cutar COVID-19 da za su sanya kafin su ci gaba da zaman shari'ar. Chinono ya ce yayi cudanya da mutane biyu da suka kamu da cutar coronavirus. Harrison Nkomo, lauyan kare haƙoƙin bil'adama ne a Zimbabwe kuma mai kare Chinono, ya fadawa manema labarai cewa kotu za ta wanke Chinono daga duk wani laifi na yada bayanan ƙarya.
Gaira Maryam Dauda daga karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To zan sake koma jamhuriyar Niger. Ya zuwa ranar jiya Asabar, babbar asibitin Galmi dake jihar Tahowa ta yi rajistar mutane 100 da suka kamu da cutar corona, ciki har da malaman asibiti. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Mutane 100 ne yanzu haka suka kamu da cutar mashako ta coronavirus, waɗanda bincike tabbatar da haka asibitin Galmi da ke cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawa jamhuriyar Niger. Gundumar Malbaza tana iyaka da tarayyar Najeriya da ma gundumar birnin Kwanni. Daman taron majalisar ministoci na ranar Juma'a da ya gabata ya ba da sanarwar kamuwar mutane da cutar ta mashako ta coronavirus da wannan asibitin na Galmi ya rajista a ranar 6 ga watan Janairu da suka kai 89, amma zuwa rana Asabar da ta gabata mutum 100 ne suka kamu. Daga cikin waɗanda suka kamu da cutar har da ma'aikatan kiwon lafiya na wannan asibitin ta Galmi, kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malaman asibitin na Galmi ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula.
Ni sunana Dr. Matthew Miguel, likita Galmi ne. Wato ina shugabantar da aikin VIH da tuberculosis.
A yau muna iya musan kamar mutum nawa suka kamu a wannan asibiti ta Galmi.
A cikin wanga wata da wata mai wata da wuce mun samu mutane da yawa, bayan fara da cewa tun abin ya bula a watan uku, watan Mars zuwa watan November, mun samu ka uku kadai. Wato mun samu mutum uku da mun tabbata sun kama da coronavirus, amma haka sakirin waɗannan watanni ba su da yawa. Amma tun 30 ga wata Shadaya har yau mun samu mutum wajen 100 daidai.
Mutum 100
sama da wanga coronavirus an kafa Etat Niger godiya, domin su sun ba mu kayan A domin mu auna da mun tabbata akwai ka 100 da suna da abin. Da suna zuwa daga Galmi, suna zuwa daga Kunni, suna zuwa daga Madawa da kuma ƙauyuka da yawa, domin haka ba daga wuri daya kadai suka zuwa ba.
Yanzu kenan cikin waɗannan mutum 100 da suka kamu da wannan cuta, ana iya cewa akwai malaman asibiti da su sun kamu da wannan cuta?
Eh, cikin su mutum 100 akwai wajen 30 da suka kama daga cikin aikatan likita, amma yawancin su sun zo daga wasu wurare, daga garuruwa, ba su da wani hulɗa da aikin likita.
Ita dai asibitin Galmi ta da karɓar marasa lafiya da suka hito daga ko'ina a cikin jihar Tawa da ma sauran jihohin jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta, musamman tarayyar Najeriya da ke iyaka da wannan yankin. Likitan na Galmi Dr. Matthew Smegal ya yi mini bayanin irin matakan da suka ɗauka domin kace yaƙiyar yaɗuwar wannan allobar ta coronavirus.
Kamshi ko wari da kuma zawo, wato suna da waɗannan alamomi a yi hankali. Ana iya hazo wurin murin mu, muna auna mutane domin a ga ko suna da coronavirus ko a'a, da kuma kamar kun sani ko da ba a zo likita ba, ya kamata ka kula da waɗannan alamomi, ku zama da hankali. Asa babe, wato tukumli, asa a yi tazara, kuma a yi distanciation social da wasu mutane, kada a yi hulɗa da mutane, a wanke hannuwa da sauransu, domin kada mu bar wanga
Taron majalisar ministocin da ya gabata ya ɗauki nauyin bude wurin killace masu ɗauke da wannan cutar a garin Malbaza da ke kasancewa hedkwatar wannan gunduma da ƙarawa asibitin galmi kayan aiki na kula da masu kamuwa da cutar ta coronavirus da ma rufe asibitin da ƙara tallafawa malaman asibitin don ƙara musu guzari bayan wata tawaga daga ofishin ministan kiwon lafiya daga babban birnin ya mai ta je a garin galmi ta ganewa idanunta halin da ake ciki ko da yake abin ayar tambaya ga jama'a a halin yanzu shine wannan yanki na fama da wannan matsala kuma gashi dimbin dalibai na kwarara a kowace safiya zuwa makarantun nan boko Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Haruna Mamman Bago Wani gari da ake kira Kanya Babba ko Talatar Kanya a karamar hukumar Babura da ke jihar Jigawa. Mahukantan garin sun sanya wasu dokoki dangane da tsare-tsaren aure, ciki har da ƙayyade lefe da kuma kayan gara. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Garin wanda wasu kan kira Talatar Kanya saboda ranar da kasuwar garin ke ci yana da matsakaicin girma da kuma yawan jama'a daidai gwargwado wanda mafi yawancin su matasa ne. Ita dai wannan doka ta ta'allaka ne akan ƙayyade kayan lefe da saurayi kan kaiwa budurwa da kuma gara da iyayen amarya kan kai gidan ango. Cikin kayan lefen da aka ƙayyade ya hada da matsakaicin akwati guda ɗaya, atamfa hudu, leshi ɗaya, shadda ɗaya, gyale ɗaya, hijabi biyu, takalmi da jakar hannu guda daya, kayan kwalliya da sauran yan tarkace duk a hada su cikin wannan akwati. Kayan lefan dai akan dauka a kai su gurin daurin aure gaban waliyan amarya da ango, mahukunta da sauran jama'a domin tabbatar da an bi dokar. Bashir Makama shine mataimakin sakataren kwamitin dokar.
Duba da yanda zamani yake ciki, abubuwa na rayuwa sun yi tsada. Mu iyayen samarin muna ganin irin wahalar da ake sha kafin hadaya aure. Allah ya albarkaci garin mu samari sosai, kuma Allah ya albarkaci mu da matan da yawa. To amma hey ga matan suna zauna bikin baya yiwu, kuma da muka fa wannan doka mun fadawa mazan domin da yawa matan suna korafi cewa za a ki ganin an auri mace a raha a banda take ba wani kuɗi bane, in ta an sake ta ba za ta yi wannan. Mun kafa doka da duk yaron da ya saki ba za a yi magana aure ba sai uban yaro ya zo wani yin sake na. An yi magana idan fa ya yi aure ya saki da niyyar wulakanci za mu hukunta akan wannan. Mace an mata kaya kaɗan namiji bai kashe kuɗi wahala ba, su ma iyaye sukan yi gara da wasu abubuwa na wahalhalu, to su ma an sauƙaƙa musu.
Na zanta da samari da ƴan matan garin ga kuma abin da suke cewa.
Ibrahim Shehu Kanya, gaskiya na ji dadin dokar wannan da aka yi, sakamakon jin dadin hakan ne ma yasa ajiya na ƙara aure saboda abubuwan sun yi sauki.
Au mi usa mashi, gaskiya ban ji dadin haka ba. Idan ya ba ta da sutura to taya za ta yi? Wannan shine kayan in ka je shi za ka sa, saboda nakan kafin ka tafi ana dan babbayarwa an baka atamfa kala shida tun a biki ka dinke ta gaba kuma me za ka.
Jamilu Halliru Kanya, gaskiya ni abun bai mun dadi ba, duba da irin yanayi da muke ciki mata dai misali dai suna da daraja, to amma idan an tashi an ce an rage wannan kayan lefan gaskiya rukon auren ma da daraja zai yi wahala.
Zinata Abdulaziz, ayi hudin na saboda wani idan aka riga aka yi maka shikenan wani ba zai sake yi ba daga shekara sai shekara, amma a tilis dai kana da su sai dai ka dinka mutum ko yayi maka ko bai maka ba.
Wasu daga cikin iyaye mata sun bayyana ra'ayin su game da dokar.
Aisha Guli, kadan aka batta wannan doka mata ba za su yi daraja ba, an dinga wulakanta su kenan.
Zazila, gaskiya ba mu ji dadin wannan kafa doka ba saboda tsakanina da Allah ya'ya mata gare mu, kuma gahi an muta an ban mana marayu a gaban mu. Lefe idan an ba mu akwati daya kai kuma kai nawa zaka kai kenan?
Mairo, ban ji dadi ba gaskiya, na nuna damuwa ta sosai ma kwa kan wannan doka na aurar da yarinya, amma gaskiya ban ji dadi ba.
Wannan ya saba da yadda yakan faru a wasu yankunan arewa inda akan kai akwati 3-6 a wasu lokutan guda 12 da kuma shaƙe su da kaya bisa nauyin aljihun masu auren. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hawa Umar. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Mai Shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu. To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin daƙile cutar coronavirus, akwai dakatar da zuwa makarantu kama daga primary har zuwa kan jami'o'i. lamarin da ya tilasta wa malamai koyawa ɗaliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar internet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad, wani Bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin ni dan Nigeria ne, ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. To gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri, haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, ina da wani mezanci aikin da zan ba su, ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mu wani abu a cikin aji, wato classwork ma muna yin shi. Suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa, abun kawai yayi tsari gaskiya sosai, ba abin da ya canza. Abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na, amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi wannan yayi signing in, wato ya nuna cewa ya shigo aji, ni kuma sai dai in fara ba su jawabi. Gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai, kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da ɗalibai ta yanan gizo-gizo. Gaskiya abin ya yi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida, wasu homework kenan. Yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa. Zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Alijita, wato labarin duniya, wanda ya tare da Baba Ali, dan yana son waƙan sosai. So dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan Hausa. Bari mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you will start with your presentation. Yeah.
Here is my song.
I want you to really, yeah, okay, don't worry, it's okay.
I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster, but yeah, you got
to gaskiya kalubale da zan ce la ina fuskanta ko ice ina fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin giza-giza ba. Ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai, saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dare, ina to ni fa ban san abin nan ba. Wani lokaci ma ina yi su zaka ce min ai malam ga yadda zaka yi, saboda ba girman kai a nan, in baka san abu ba zaka ce ma ɗalibi ya kai. To ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa, amma dai ba za a ba abu bane da zaka iya kai tsaye. Ɗaliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba, suna dan koya maka har ka dan saba.
To a gaida Malam Shamsuddin, wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC. To a gaida Madina mai shanu, yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Wani dan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar yayi murabus, kuma an sanar da karin kaman masu tarzoma a jiya Asabar a zaman wani bangaren binciken da ake yi akan harin da aka kai ranar Larabar da ta gabata a ginin majalisar dokokin Amurka. Papa Roma Francis ya ce shawarar yin rigakafin cutar COVID-19 wani batu ne na da'a. A wannan makon birnin Vatican ke shirin fara yin rigakafin, kuma Papa Roma Francis ya ce ya riga ya shirya zuwa ya karɓi tashi rigakafin. A yau Lahadi, hukumomi sun ce sun gano wani da na'urar naɗar bayanan sadarwar jirgin sama guda biyu suke a inda jirgin saman ƙasar Indonesia ya faɗi a jiya Asabar, wanda ta yiwu ke da mahimmanci wajen gano abin da ya faru da jirgin wanda ke ɗauke da mutum 62 a cikinsa.
Wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai Leo Sahili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Karike, muku fatan alheri, huta gajiya, ma assalamu.